أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة ko markaz na majema dan ci gaba da karatun mu na alfawaid fa'idodi wanda zamu iya zakulawa kalkashin ayoyi na alqur'ani ko surori na alqur'ani wannan shine majalisin mu na hudu ne ko muna 28 ga watan Rabi'ul Awwal hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda yi daidai da 31 ga watan ɗaya ga watan goma a kalandar Bature 2024 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun yi bayani akan abubuwa wanda zamu iya ko abubuwan da wannan sura mai albarka take karantar da mu ita ce suratul fatiha yau da iko Allah zamu shiga cikin tafsirin wannan ayar ko wannan sura shine bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan sura kamar yanda muka yi bayani a can baya sura ce wadda take makkiya wadda take da ayoyi guda 7 ubangiji ya fara ko a ka'ida ta karanta alqur'ani ana harawa da neman tsari daga shaydani wanda yake korarre shi kuma wannan ba a wai ba zamu gani da yawa a cikin alqur'ani ko wurare guda uku can suratul a'raf da suratul fusilat da suratul mu'minun zamu gani ubangiji yana mana bayani akan duk lokacin da mutun zai yi wani aiki ko kuma umurni ne ake ga kowane dan adam kai kokarin neman tsari daga shaytani wanda yake korarre idan muka koma cikin suratul a'raf zamu gani ubangiji yana bayyana mana wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alima tabbas a rayuwa ta yau da gobe daga ka samu wata fusga daga shaytani ya fusge ka a cikin wa'ansu abubuwa wanda suke na sabawa ubangiji yace kai tsaye kai kokari ka nemi tsari daga ubangijinka wannan ubangijin naka sami'un alim me ji ne kuma masani ne a halin da kake ciki haka idan muka koma cikin suratul mu'minun ubangiji yake bayyana mana yake cewa idfa billati hiya ahsanu sayyi'a fa idha ta cikin suratul mu'minun ba ta fusilat ba ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون yake cewa kai ka fadi ya kai muhammad ya ubangiji na ina neman tsari daga fusga ta daga sheitani kuma ka nemi tsari da su bujiro zuwa inda kake diddin su bata maka ayyukanka su bata maka ibadarka su bata maka abin da yake tsankaninka da kai da Ubangiji haka idan muka koma cikin suratu Fusilat zan mu gani Ubangiji yana bayyana mana wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun ko idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah duk lokacin da shaitani zai fusge ka naka saba wa Ubangiji kai huto na huto game da Ubangijinka a wannan halin kai kokari ka nemi tsari daga Ubangijinka ko ka nemi tsari a gun Ubangijinka daga wannan shaitani yace innahu huwas sami'ul alim tabbas Ubangijinka shine mai ji kuma shine masani abin da ake aiwatarwa wannan ba awai ba shi shaitani ya riga ya dau alwashi tabbas sai ya batar da banu Adam kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana ya bani Adam la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatuhuma innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum yake cewa ya kai dan Adam kada ka yarda ka fitinu da fitina wadda dan wadda shaytani yake nema ya fitine ka har ka saba wa Ubangiji kamar yadda ya fitini babanku annabi Adam ya hutar da shi daga gidan aljanna ai miyawa kana wa qasamuhuma inni lakuma laminan nasihin yazo ya rantsewa baban mu annabi Adam yake cewa tabbas ina mai maka nasiha ina mai sanya ka a hanya wanda zaka ribantu ka dawwama a cikin gidan aljanna yake cewa ma laha kuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakain aw takuna min al-khalidin Ubangijin ku bai hana ku ba da kai da matarka Hawwa ku ci daga wannan itaciyar da ya hana ku yace mu kada ku ci ta sai dan idan kuka ci ta za ku kasance madawwama a cikin gidan aljanna yake musu rantsuwa yake cewa hanya mai kyau yake sanya su fadallahuma bi gurur ya rude su da irin rudi wanda shaytani yake yi wa dan adam dan ba kuma ya da alwashi yake cewa fa bi izzatika la ughiyannahum ajma'in ya ubangiji na rantsa da buwayarka sai na batar da dukkan diyan banu adam illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka wanda suke tsantsanta ka idan za su yi ibada za su yi ta ne dan kai ba dan wani ba kenan babu riya a cikin ibadar da suke aikatawa wannan kaga shi yake nuna maka lalle alwashi ne shaytani ya dauka akan ka tabbas sai ya batar da kai dan ya kasance yana da mabiya ko yana da abukan da za su shiga gidan wuta a gobe kiyama tare da su sai dai irin wannan dukkan rudi ne wanda shi shaytani bai isa ba ya tirsasa ka ba ya kama hannayenka sai ka tai ka aiwatar da abinda yake so ko ka aiwatar da abinda zuciyarka take so shikuru munaka nashi ya sosa maka zuciyarka ya nuna maka idan kai zaka more wa rayuwarka alhali wannan abun ubangijinka ya riga ya haramta maka da aiwatar ki sanya idan aka shiga gidan wuta eh wasu shiga gidan wuta suka shiga gidan wuta Allah ya kiyaye mu za ya hawo saman podium din shi za ya fadi musu ya ce musu towa ku tabbata fa ba wanda falata lumuni wa lumu anfusakum ka wanda ya sake ya zarge ni kowa ya zargi kanshi ni ma ana bi musrikhakum wa ma antum bi musrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni da amma can a harkun al'amari na riga na saba wanda ya umurce ku yi imani da shi ya sakanta muku na mafi alkhairi na riga na saba mai na ce da amma ba na yi ba abin da ya umurta ba dan haka bukan wanda ya zarge ni ni da amma ba wanda na kama hannun shi na tilasta shi na ce mai sai ya zo ya aiwatar da abin da ya aiwatar hayya mai sanadiyar shiga wutar jahannama kaga wannan shi yake nuna maka wajibi ne game da kai a matsayinka na dan adam kai kokari ko a matsayinka na musulmi kai kokari a kowane hali ka samu kanka ka ringa neman tsari daga ubangijin ko ka ringa neman tsari a gun ubangijinka daga shaytani wanda yake kurarre wanda yake la'ananne wanda ya saba wa ubangijin shi tun warkon halitta shi sanya ubangiji yake bayyana mana fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaytanir rajim duk lokacin da zaka karanta alqur'ani ka nemi tsari daga shaytan daga ubangijinka ko ka nemi tsari a gun ubangijinka daga shaytani wanda yake korarre innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun inma sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikuna sai kalkashin haka malumai suka yi dan tsokaci akan mas'alan isti'aza shine neman tsari daga gun ubangijinka daga shaytani idan ka tashi karanta alqur'ani
zaka nemi tsari ne bayan ka karanta alqur'ani ko lokacin da kake karanta alqur'ani ko kamun ka fara karanta alqur'ani sai suka kawo wannan aya suka ce ai ubangiji yake idan kana karanta alqur'ani ka nemi tsari daga shaytani jamhurin malumai suka ce akan a'a mas'ala idan aka ce maka fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaytanir rajim yana nihin ne lokacin da zaka fara karatu ba lokacin da kake tsakiyar karatu ba kamun ka fara karatu ko kamun ka fara sallarka kai kokari ka nemi tsari daga shaytani wannan shine abin da jamhurin malumai suka tahi ba dan komi ba saboda waswasin da shaytani yake yi idan ka nemi tsari abun ubangijinka daga wannan shaytani waswasin da yake maka zaya tahi shi kuma dan ma mi ake so lokacin da kake karanta alqur'ani da lokacin da kake sallah ba abin da aka yi so kamar a same ka kana cikin nutsuwa wannan nutsuwa ita ce za ta baka damar ka samu lada 100% akan abin da kake aiwatarwa kaga idan ka dauki bangaren alqur'ani ce maka akai idan kana karanta shi ka tsaya kai tadabburi idan da kai waswasin shaytani shin ka iya samun a halliyar da za ta baka damar ka fahimci abin da ubangiji yake so ya bayyana maka ko sakon da ake so a isar maka da shi baya yiwa haka idan kana sallah idan baka nemi batsari ba daga shaytani ba haka baka samu ba daman nutsuwa a cikin sallarka shi sanya ake so haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake ce mana lokacin da shaytani yake maka waswasi a cikin sallarka yace an baka dama kai isti'aza ka nemi tsari daga shaytani ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim ka tuwa bangaren ka na hagun so uku idan kai insha Allah waswasin da shaytani yake maka zan ya tafi wannan yana ɗaya daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka idan muka koma cikin sunan zan mu gani da kai hadisai wanda suke tabbatar mana lalle yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a koda yaushe yana neman tsari gun ubangijin shi daga shaytani wanda yake korarre kamar yanda hadisi Abi Sa'id al-Khudri yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi zai yi sallah da dare qiyamul layl kenan yake cewa yana bude sallar shi da kabbara yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka sannan yace la ilaha illallah su uku sannan yace a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wannan hadisi ne wanda ashabu sunan suka hutar da shi hadisi ne wanda yake ingantacce haka idan muka koma da kai hadisin Jubair bin Mut'im daga baban shi yake cewa tabbas naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga sallah yana cewa Allahu akbaru kabira su uku alhamdulillahi kaseera su uku subhanallahi bukratan wa asila su uku sannan yace Allahumma inni a'udhu bika minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi haka wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zamne hadisin Abi Sa'id afwan Mu'az bin Jabal yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda Imam Tirmidhi da Imam Nisa'i dukkan sun hutar da hadisin yake cewa muna zamne sai ga wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna zagayyar juna yace ɗayan kai ka ce zai cire hancin ɗaya ko ɗayan yana nema kamar ka ce zai cire hancin shi saboda hushi yace a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi na san wata kalma da ɗaya daga cikin su zai faɗi wannan kalmar yake cewa tabbas yanayin da yake ciki zai huta daga cikin shi yanayin hushin da yake to zai yayi gare shi a lokacin nan Mu'az bin Jabal yake cewa manzo Allah wata kalma ce yake cewa yace Allahumma inni a'udhu bika minash shaytanir rajim ya ubangiji ina neman tsari a gunka daga shaytani wanda yake korarre yake cewa kai tsi yake cewa wannan mutumin faja'ala mu'az ya'murhu fa aba wa mahika kai tsi mu'az sai yake umurtar wannan mutumin wanda yake cikin hushi kai ka ce zai tire hancin shi saboda hushi yake cewa ya kai wani ka hadu mana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake umurtar ka ka hada wannan riwaya da kai riwaya daya wadda riwaya wadda Imam Muslim ya kawo ta haka Abu Dawud ya kawo ta haka Imam Nisa'i ya kawo ta yake bayyanawa yake cewa wannan mutumin lokacin da aka hudi me yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da zai hudu wata kalma yace dukkan hushin da yake ciki da ya tahi da ya bar shi yake cewa sai muke cewa wannan mutumin ka hudi mana sai yake cewa ni fa ba mahaukaci bane ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake hudi zan yi wasa ba zan fada ba karkashin wannan isti'aza idan mu gani jamhurin malumai sun tafi akan lokacin da zaka karanta alqur'ani ko lokacin da ka shiga sallah karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim abu ne wanda yake mustahabbi dan da yawa daga cikin malumai sun kawo suke cewa kai ko da mutun ya hade ta so dai a cikin rayuwar shi yace ya sabkar ya isar da umurnin da aka yi mai saboda ai ubangiji da ya tashi cewa wa iza qara'ta alqur'ana fasta'iz ka gani siratul amr tazo shi kuma umurni idan yazo yufidul wujuba kuma haka idan ka bibi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lazumci fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai suke cewa dan haka wajibi ne sai ka fada wa'ansu daga cikin malamai wa'ansu kuma suka ce a'a mustahabbi ne koda so daya mutun ya samu ya hade ta a rayuwar shi to ya wadatas shi kenan ya zo a siga umarni kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lazumci karanta haka kuma ba dan komai ba dan mutun ya samu nutsuwa lokacin da yake yazo gaban ubanshi yazo gaban ubangijin shi ko kuma lokacin da yake aiwatar da wata ibada daga cikin ibadodi bayan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سي صحابان manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zasu zana wannan alqur'ani sai suka zo da bismillahir rahmanir rahim kaga can mun yi bayani akan isti'aza dalilin da yasin ya suka kawo saboda umurni da ubangiji yayi lokacin da za a fara karanta alqur'ani a fara neman tsari daga gun ubangiji ya kiyaye bawa daga shedani wanda yake korarre da suka zo tsara alqur'anin su sai suka zo ko da suka zo tsara rubuta alqur'ani tsara ayoyin shi sai suka zo da bismillahir rahmanir rahim kan mas'alar bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai wasu daga cikin malamai sun tahi akan lalle bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin ayoyin alqur'ani wasu kuma suka tahi a'a ba aya bace ba daga cikin ayoyin alqur'ani an sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karanta bismillahir rahmanir rahim dan ta kasance fasila tsakankanin wannan surar da sura wanda za a shiga idan an zo an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ya zai ya gane wannan surar mun kare ta mun shiga sabuwar sura shine ya fara a fara karanta bismillahir rahmanir rahim kamar yanda hadisi Abdullah ibn Abbas yake bayyana mana yake cewa ba ma iya fahimta wannan surar ta kare an shiga wata sabuwar sura sai idan mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ya ce mana bismillahir rahmanir rahim wasu kuma daga cikin malamai wanda suka tayi akan lalle bismillahir rahmanir rahim sura ce daga cikin surorin alqur'ani suka koma cikin suratul naml lokacin da annabi sulaiman ya bada sako ya bawa alhurhud sako ya kaiwa babban masarauta ta balqis wanda yahutaran gadi yake cewa inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azima annabi sulaiman yake cewa to bari to mu gani labarin da ka zo mana da shi gaskiya ne ko ƙarya ne a lokacin da ya bashi wannan sakon yace in ka tahi ka jefa musu wannan wasiƙar tawa da ta bude sai ta gani an rubuta innahu min sulaimana lalle wannan sako ne daga sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim a cikin sakon da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'alu alayhi wa atuni muslimin kada ku yi girman kai a kaina ku zo muni kuna masu miƙa mun wuya kuna matsayin musulmai to shi sanya malamai suka yi sabani akan wannan yace wato idan ya kasance sura ce daga cikin sura ko aya ce daga cikin ayoyin alqur'ani kaga zamu same ta a cikin suratu an-naml idan kuma ya kasance fasila ce ko abu ne wanda yake nuna mana alama ce wanda take tabbatar mana an gama wannan sura an shiga wata sabuwar sura yace ka gani wannan shi yake nuna mana bismillahir rahmanir rahim ba aya bace ba daga cikin ko kuma ba a dauke ta ba aya bace ba a harkon kowace sura sai dai ta kasance mana fasila dan mu fahimci harkon sura kuma bayan karshen harkon sura da karshen sura a hada mafi rinjaye idan muka leka wasu daga cikin malamai ko suka tayi akan a'a ai aya ce ana sanya ta a kan kowace harkon wata a harkon kowace sura illa suratul tauba ita ce wanda ba a sanya mata bismillahir rahmanir rahim ba ita kuma idan muka dauka malaman ulumul qur'ani suka ce a'a anfal da tauba sura guda ɗaya lakkanci saboda yawanta aka yi fasila kamar yanda suke cewa idan ka dauki as-sab'ut tiwal shine baqara ali imran nisa'i maida an'ami yace sannan a'rafi ko sannan anfal yace anfal da tauba yace idan dai ka lissafa wannan as-sab'ut tiwal kinan zaka hada anfal da tauba da bismillahir rahmanir rahim guda daya ta bude suratul anfal yace to idan kuma ya kasance ka raba tsakankanin anfalu da tauba ana cewa saboda an sabkar da ita da buƙaƙe sai sanya ba a mata bismillah ko an sabkar da ita tana bayani akan yaki shi yasa ba a mata bismillah idan dai ka raba tsakankanin anfalu da tauba to sai ya baka suratu yunus ita ce cikon sab'ut tiwal surori guda bakwai wanda suka yi kowanne tsayi a cikin alqur'ani sai idan muka koma kan wannan sura ko kan bismillahir rahmanir rahim za mu gani ita karan kanta tana da fadala kafin mu shiga suratul fatiha menene fadalarta akwai hadisin abdullahi ibn abbas wanda yake cewa naji khalifan manzo allah sallallahu alaihi wa sallama usman ibn affan an tambaye shi akan bismillahir rahmanir rahim sai yake cewa ai bismillahir rahmanir rahim ismun min asma'illahi yace suna ne daga cikin sunayen Allah wama bainahu wa bain ismillahil akbar illa kama bain sawadil aynaini wa bayadihima min alqurba yake cewa tsakankanin bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai girma yace tsakankanin su kamar kace tsakankanin bakin ido ne da horin ido wannan cikin ido da horin da bakin kaga ni ai baka iya bambantawa tsakankanin su ba yake cewa to haka bismillahir rahmani arrahim take kuma da kai wata riwaya wadda jidda riwaya ina wannan inta yake cewa riwaya ce wadda aka same ta daga ibni buraida daga baban shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa an sabkar muni da wata aya a cikin wannan alqur'anin ba a sabkarwo kowa ba wannan aya din ba annabi Sulaiman ba dan Dawud alaihi salam sai suke tambaya wace wata aya ce ya manzo Allah yace ita ce bismillahi arrahmani arrahima idan muka leka wannan aya zan mu gani tazo da ta kumshi wa'ansu sunaye daga cikin manyan sunayen Ubangiji wannan sunayen na Ubangiji su ne Ar-Rahman Ar-Rahim a gani da sunan Allah wannan yake tabbatar maka lalle Allah yana da sunaye kuma wajibi ne a aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a mu yi imani da sunayen Ubangiji da siffofin shi idan ku muka ce ba ma yi imani da su ba to da mu da mu'tazila ko asha'ira dukkan mu tahiyyan mu daya wajibi ne a cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa kai imani lalle Allah yana da sunaye haka kuma Allah yana da siffofi wanda suka dace da shi kamar yanda ubangiji yake bayyana mana walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha lalle Allah yana da sunaye wanda suke kyawawa dan haka ku roke shi da wannan sunayen nashi haka idan muka koma da kai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin kitabut tauhid yake cewa inna lillahi 99 isman lalle Allah yana da sunaye 101 a wata riwaya yake cewa fa man ahsaha duk da ba riwaya imamu bukhari bace ba riwaya ce wadda imamu tirmizi ya kawo ta a cikin kitabud da'awat haka ibni majah ya kawo shi a cikin kitabud du'a ibni hibban ya kawo shi a cikin kitabul ihsan yake cewa lalle Allah yana da sunaye 101 man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya kiyaye wannan sunayen na ubangiji tabbas zai shiga gidan aljanna wannan shi yake nuna maka wajibi ne mu kiyaye sunayen ubangiji idan ka koma cikin suratu al-hashr zaka gani ubangiji ya takaita maka wa'ansu daga cikin sunayen shi inda yake ce maka huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada alimul ghaibi wa shahada huwar rahmanur rahima kaga nan ya kawo maka sunan ar-rahman ar-rahima shine mai rahama kuma shine mai jin kai huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus ya kawo maka shine Allah da babu wani koma bayan shi al-malik wanda dukkan mulkin yau da gobe dukkan su nashi ne al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun ya dada maka yake cewa al-khaliq al-bari wa al-musawwir lahu al-asma'ul husna dukkan wa'ansu sunaye kyawawa suna komawa ne zuwa ga ubangiji nashi ne mamallakin haka yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim shi sanya so da yawa an karanta wannan aya sai ringa tunanin wanda yake ambaton ubangiji da irin wannan sunaye me zai bashi wahala a rayuwar shi me zai titire me me zai dakile me zai shiga na daga damuwa na daga bakin ciki na daga wa'ansu wahalhalu wanda idan zai kiraye shi da wannan sunayen to tabbas zai amsa ne wannan gata ne aka yi mana lokacin da zaka kiraye shi ka tsarkake niyyarka ka kiraye shi da wannan sunayen wanda ya ambaci kanshi da su الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى idan dai zaka yi kokarin kiran ubangiji da wannan sunayen to ka tabbata bukatunka sun riga yi sun sha Allah ya gatar da mu haka idan muka koma cikin suratu al-isra zaka ga ubangiji yana bayyana maka aya ta 110 yake cewa walillahi qulidu allaha awidu arrahman ayyamma tad'u falahu alasmaul husna ka kiraye Allah da sunan shi na mai rahama ko ka kiraye shi da sunan shi mai jin kai kowanne ka kiraye shi sunaye ne na ubangiji wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila da haka nan ubangiji ya ambaci kanshi da mai rahama mai jin kai kuma idan muka leka sunan ar-rahman ar-rahim sunaye ne wanda aka zaƙulo su daga rahamar ubangiji wadda ta kai makura a cikin rahama ba wani wanda yake da rahama game da bayin shi sama da ubangiji kan yanda ubangiji yake jin tausayin bayin shi yayi jin tausayin ma'aikiya ga danta wanda take shayarwa shi sanya duk abin da ubangiji yayi ga bawa wannan kalkashin rahama shi ne kalkashin jin kanshi ne kalkashin wani tanadi ne wanda yayi wa wannan bawa wani za a iya tambaya ya ce a'a ai ya za a yi a ce ubangiji yana da rahama kuma ya kasance ma'aikiya kai tsaye ta aiwo yaro ubangiji ya amshi ranta ina rahamar shi take akan haka aga wannan yayi dai kace mai subhanallahi sarki ya tabbata ga ubangiji wannan bai dace ba ga da musulmi ya ringa irin wannan furucin saboda ubangiji rahmar shi wa rahmati wasi'at kull shay'in rahmar ubangiji ta yi ruci komai da komai in wani hali bawa ya sanya ubangiji ya sanya bawan shi ubangiji ya sanya bawan shi to tabbas kalkashin rahama shine kuma da kai wani tanadi wanda ubangiji yayi wa bawan shi da haka ubangiji ya nuhace shi ga wannan abu kisan ya a kullun ubangiji yake bayyana mana wa kana bil mu'minina rahima tabbas ubangiji mai rahama ne game da mummunai ko mai jin kai ne game da mummunai haka idan muka koma cikin alqur'ani zan mu gani tabbas akwai ayoyi wanda suke tabbatar mana lalle ubangijinmu rahama shi ta kai makura a cikin rahama aka ka koma aya wadda ta kasance aya ce akalgajiyance aya ce ta addu'a aya ta karshe ta cikin suratul tauba aka samu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim kaga aka siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da mummune shi ma mai rahama ne mai tausayi ne wannan kenan abin da ya shahi bismillah sai ubangiji yake ce mana alhamdulillahi rabbil alamin godiya ko dukkan yabo da dukkan godiya su tabbata ga ubangijinmu ubangijin talakai nan ubangiji sai ya kawo kalmatu alhamd godiya alhamd shine dukkan wani yabo da bawa zai yi kalkashin sunayen ubangiji wanda suke masu tsarki madaukaka haka da siffofin ubangiji wanda suke kyawawa idan lokacin da zaka fassara kace a dukkan godiya shi kuma wannan godiya akan dukkan wata ni'ima da ubangiji yayi maka kaga nan ka hada abu biyu alhamd dukkan wani yabo ya tabbata ga ubangijinmu ubangijin talakai haka dukkan wata godiya akan ni'imomin da ubangiji yayi mana ya tabbata ga ubangijin talakai kaga wannan yabon da kake shi sanya malamai suka yi sabani to idan ka zo fassara wannan aya alhamd zaka fassara ne da godiya ko kuma zaka fassara ne da yabo suka ce a abin da yayi aula ka fassara da yabo saboda yabon ya kumshi godiya da bawa yake yi wa ubangiji kaga idan ka yabi ubangijinka tabbas ka yabe shi da dukkan abubuwa wanda suka cancanta a yabe shi da shi Ali ibn Abi Talib yake cewa idan aka ce alhamdu shine wata kalma wadda ubangiji yayi soyuwa a gare shi da yabe shi da ita shine yabe shi da kalmatu alhamd shine kuma yake bayyana mana yake cewa kuma babu wata kalma da ubangiji yayi yarda a yabe shi da ita kamar wannan kalma a kiraye shi da alhamd ko a yabe shi da alhamd Abdullah ibn Abbas yake cewa alhamdulillahi kalmatu shukr cewa yabon ubangiji kalma ce ta godiya game da ubangijinka duk lokacin da bawa zai ce alhamdulillah ba ubangiji zai ce ku leka ku diba bawa na ya gode mun akan dukkan ni'imomin da nayi mai shi kuma a rayuwar nan idan muka leka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan aka ce wani lissafa irin ni'imar da ubangiji yayi maka a abada ba za ka iya lissafa ta ba saboda baka kai ba koda kalkashin ni'ima ido da ubangiji yayi maka na ganin da kake yi to tabbas ba za ka iya ba lissafa wannan ni'imar akwai hadisi wanda ya tabbatu da kwai ɗaya daga cikin banu Isra'ili ya nema ga ubangijin shi ya bashi dama yayi ibada wanda take mai kakka ba tare da ya saba mai ba wannan mutumin ya kebance shi kadai yake rayuwa tsawon shekara 50 ba tare da ya saba wa ubangiji ba duk wani nau'ika na ibada wanda ya tantanta yayi wa ubangiji lokacin da ya koma zuwa ga ubangijin shi sai yake cewa ubangiji ya bashi zabi ya kai bawa na nayi maka hisabi kalkashin rahamata in sanya ka gidan aljanna ko kuma a'a nayi maka hisabi kalkashin ayyukanka in sanya ka gidan aljanna yace a'a ubangiji aleka ayyukana a sakanta mini kalkashin ayyukana shekara 50 ba saba wa ubangiji ba ai ba kadan bane ba a lokacin da aka dora ni'imar ido da ubangiji yayi me aka dora ibadar shi ta shekara 50 ni'imar da ubangiji yayi me ta ido ta rinjayi ibadar shi ta shekara 50 sai ya ce a ubangiji da saki a koma a samu kalkashin rahamaka a sanya mu gidan aljanna shi sanya ubangiji yake bayyana mana ba wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana ba wani wanda zai shiga gidan aljanna face kalkashin rahamar ubangiji in ubangiji bai nuhace ka da rahamar shi ba ba kai ba shiga gidan aljanna wata ibada da zaka yi bata isa ba ta sanya ka gidan aljanna aka ce har kai manzo Allah yace ni illa an yatagammadani Allahu bi rahmatihi sai dai ubangiji ya lullube ni da rahama shi kalkashin ta zani shiga gidan aljanna da kwai hadisi wanda Ibn Majah ya hutar da shi hadisi Abdullah ibn Umar yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari yake cewa duk lokacin da wani bawa zai yabi ubangijin shi zai ce ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azim sulthanik yake cewa mala'ikun da suke tattare da shi raqibun atida yake cewa a lokacin nan za su rasa wani irin lada za su rubuta wannan bawan dalilin yabo da yi wa ubangiji kamar yanda ya dace a yabe shi a lokacin nan za su hawo zuwa ga ubangijinsu idan suka hawo zuwa ga ubangiji za su ce ubangiji bawanka ya yabe ka da wata kalma wannan kalmar bamu san ba me za mu rubuta a cikin wannan yace bawa na miye ya wadi a kaina kuma ubangiji shine mafi sani da abin da bawan shi yabe shi da shi a lokacin nan wannan mala'ikun guda biyu za su ce ya ubangiji ya ce lakal hamdu dukkan wani yabo ya tabbata gare ka kamar yanda ya dace da girmanka da girman huskarka da girman mulkinka a lokacin nan ubangiji za ya ce musu ukutubuha kama qala abdi hatta yalqani fa ujziyi biha ku rubuta wannan kalma a cikin sijillin shi a cikin kundin shi kamar yanda ya fade ta ku bar shi har lokacin da yazo zuwa gare ni yazo in sakanta mai da abin da ya cancanta in sakanta mai a gashi sanya daga cikin askar wanda aka baka ka ringa cewa alhamdulillah idan ban manta ba akwai hadisin Abu Huraira wanda yake bayyanawa matalauta wanda ba su da abin hannunsu shi matalauci ba wai shi bane ba wanda ya rasa abin hannu ba kamar yanda manzo Allah a cikin hadisin Abu Huraira wanda yake cikin sahihai yake cewa a shin kun san wane ne matalauci suka ce ai matalauci a wurin mu ya manzo Allah shine wanda bai da taro bai da kobo babu dirhami babu dinari a tare da shi yake cewa a ai mas'alar ba haka bane ba take ba matalauci shine wanda zai zo gaban ubangijin shi da dimbin lada amma dai kai to ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya zalunci wani ya ci dukiyar wani ya ha'intu wani ya ci amanar wani za ya zo za a ce wani zai shako shi ya ce ubangiji lada na ubangiji amana hukunci dan me yasan yayi mini kaza ubangiji kaza ubangiji kaza idan aka zo a ce me to gashi nan rana kaza ka zalunci wani rana kaza kayi kaza wani a gaban shi a dauki ladan shi a bashi yayi gaba a kawo wani ubangiji ya muni kaza a dauki ladan shi a bashi hayya kai babu ladan a ce to a dauko zunubin wani a labta mai hayya kai yayi yauni a ce ku yi da shi wutar jahannama yace wannan shine matalauci to wannan matalauta wanda ba su da kuɗi a wannan rayuwar tasu ta duniya suka kai kukan su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ga masu kuɗin nan fa Allah ya ba su dukiya suna ciyarwa suna bada sadaka suna kaza kuma ubai manzo Allah mun kuma ba mu da to manzo Allah ya za a daidaita mu gashi nan sun tahi da lada zahaba ahlud dusur bil ujur masu kuri sun tahi da dukkan lada sun kwashi sallar dai da muke yi shine suke yi azumin da muke yi shine tsayuwar daren da muke yi ita ce suke yi kuma ga dukiya ubangiji ya ba su suna ciyarwa suna kaza da ita suna taimakawa addini manzo Allah ya ce musu to barko zo mu nima an ba ku cin al'amarin ga maganin ku tayi ku ringa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kaga nan kalmar yabo ta tabbata ga ubangijin mu tazo a lokacin nan suka tayi suna yi bayan dan lokaci suka dawo suka ce ai manzo Allah ai masu kudin nan sun samu su malagon al'amarin yake cewa to wannan fa abu ne fa zalika fadlullahi yutihi man yasha dukiyar da kuke gani fadala ce ta ubangiji yana ba wanda ya ga dama dan haka kurum ku tahi ku dogara da ubangiji inda halin anima kuma ku tashi ku zagire damtse ku tahi ku neba shine nan ubangiji ya kawo alhamdulillahi rabbil alamin dukkan wani yabo ya tabbata ga ubangijin talakai nan da ya kawo al'alamin malamai suke cewa al'alamin su ne aljannu da mutane wannan su ne al'alamina nan yana nufin al'alam ibaratun amma ya'qu ibara ce akan duk wani abu wanda yake da hankali su ne aljannu mutane a wannan a wata wada yace da mala'iku haka da shaydanai yace banda dabbobi da wa'ansu al'alam wanda ake rayuwa a cikin su amma dai kaga wa'innan shine duk wani taliki duk wani abu wanda ubangiji ya halitta tabbas yana kalkashin al'alam ubangijin talikai haka idan ban manta ba lokacin da annabi Musa yazo yazo ya kirayi fir'auna akan yayi imani da ubangiji a cikin munazara da suke yi sai yake ce me a yake cewa kai imani da ubangijin talikai yake cewa qala fir'aun wa ma rabbul alamin fir'auna yace wahai ubangijin talikai yake cewa rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin yace ubangijin talakan nan shine ubangijin sammai ubangijin kasai da abin da yake tsakankanin su in dai ku kun kasance kuna da yaqini kun tabbatar lalle ubangiji shine mahaliccin komai da komai sai ubangiji ya ci gaba da cewa arrahmanur rahim fassara arrahmanur rahim da abinda zamu iya fa'idantuwa ya gabata a wurin bismillahir rahmanir rahim kenan shine mai rahama mai jin kai haka ubangiji yake bayyana mana a cikin alqur'ani nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim ka baiwa bayuna labari lalle ni ne mai gafara kuma ni ne mai rahama kuma anni anal ghafurur rahim ni ne mai gafara mai amsar gafarar bayu kuma haka ni ne mai rahama dan haka me zaka ba kanka wahala a cikin al'amarinka na rayuwa wanda kake walahin shine mai amsar gafara kuma wanda kake walahin wanda kake bautatawan shine mai rahama dan haka da kai wani abu wanda yake tayar maka da hankali wani wanda zai yi maka barazana ya isa ya razana ka ya isa yi maka abin da wani bai cancanta ba ko wanda ya isa abin yayi maka abin da ubangiji bai yarda ba ya same ka ba baya yiwa shine tabbas ka hodi wa bayuna anni anal ghafurur rahim ni ne mai yawan gafara mai amsar gafarar bayu kuma ni ne mai jin kai game da bayuna wa anna azabi huwa al azabul alim ka hodi musu wanda ya saba yake tsayawa yayi abinda aka umurce shi lalle azabata ita ce azaba mai radadi haka ubangiji yake bayyana inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim tabbas ubangiji mai gaugawayin hisabi ne kalamihil basari kamar kibtawa ido an yi wa kowa hisabi an ba wa kowa sakamakon shi masu shiga gidan aljanna Allah sanya muna daga cikin su mun shiga gidan aljanna wanda za su shiga wuta Allah ya kiyaye mu za su shiga gidan wuta shi sanya yake cewa inna rabbaka sari'ul iqabi lalle ubangijin ka mai gaugawan hisabi ne game da bayan shi wa innahu laghafurur rahim tabbas ubangijin ka mai amsar gafarar bayu ne ko mai jin kan bayu ne sai ya ci gaba da cewa maliki yawmiddin wannan ubangijin mai rahama mai jin kai
salatul isha
a gode mai ayabe shi a dukkan al'amuran shi yake cewa shine mamallakin ranar sakamako al-malik shine a wata riwaya ko wata qira'a zaka samu ya ana karantawa maliki yawmiddin a wata riwaya sun karanta da maliki yawmiddin duk da riwaya ce tana ɗaya daga cikin al-ishba wanda imamu nafi yake yi maliki yawmiddin kuma a riwaya wadda muke karantawa riwaya hafsa an asim maliki yawmiddin da kwai hadisi na ibn shihab yake cewa lalle ya cimmi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da abubakar da umar da usman da muawiya da dan shi yazid bin muawiya yace sun kasance suna karantawa maliki yawmiddin lokacin da suke karanta alqur'ani wannan mamallakin ranar sakamako mai mulki wanda zai gadi kasar shi kamar yanda yake bayyana mana inna nahnu narisu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'una a gobe kiyaman nan mu za mu gadi kasan mu da amma ta mu ce muka sanya ku kasance mamaya a saman ta to tabbas gobe kiyama za mu gadi kayan mu narisu al-ardha wa man 'alayha kuma da waɗanda suke cikin ta duwatsu ne mutane ne duka ubangiji nashi ne da amma abiduhu bayin shi ne dukkan su ko mallaka shi ne zai gadi kayan shi sai sanya yake tabbatar maka maliki yawmiddin mamallaki ne mai mulkin yau mai mulkin gobe ranar tashin kiyama haka kuma wa ilaina yurja'un komai da komai kowa da kowa zai ya koma zuwa ga ubangiji haka idan ka koma suratul nas yake bayyana qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas wannan ubangijin shine mamallakin mutane wanda shi ya halice su shi yake da iko akan su shi yake jujjuya al'amurran su na yanda ba wani wanda ya isa aiwatar da wani abu umba kalkashin horewa ubangiji ba kalkashin yardar ubangijin shi haka bayan an yi busa ta biyu kowa ko an yi busa ta farko kowa ya shinhude ya zamanto matacce a saman doran kasa da wa'inda suke can gurin shi wanda suke saman bakwai a lokacin nan ubangiji zai yi shela yace limanil mulkul yawm waye mai mulkin yau ba wani wanda ya isa ya bashi amsa in ba karan kanshi ba zai ce lillahi alwahidi alqahar wannan mulkin nashiyan da na duniyar da aka yi da na yau in duka na ubangiji ne shi kadai tilo mabuwayi wanda ya gagar kowa da kowa ya gagar komai da komai haka kuma yake bayyana mana a cikin suratul an'am qawluhu alhaq wa lahu almulk tabbas fada ta ubangiji gaskiya ce duk abinda aka zo maka da shi a cikin alqur'ani da abinda sunna ta karantar da kai sunna tabbatatta ka tabbata gaskiya ne da gun ubangiji yake walahul mulk kuma dukkan mulki nashi ne ba wani wanda yake da mulki a nan duniya haka a gobe duk wanda zaka gani ana ce mai mulki to wannan mulki majazi ne ba mulki na gaskiya bane ba dan aro ne aka baka ka jagoranci wane da wane ka jagoranci tsawon gari guda ko kuma ka jagoranci kauye kaza ko ka jagoranci unguwa kaza ko ka jagoranci kasa daya wannan duka majazi ne ubangiji shi kadai yake da mulki haka yake tabbatar mana al-mulku yawma izin al-haqqul rahman lalle mulki na Allah ne shi kadai mai rahama mai jinkai wanda ba wani wanda ya isa yayi musharaka akan mulkin shi shi sanya yake bayyana mana yake cewa maliki yawmiddin mulkin ranar sakamako ka gani nan da ya idafa inda zai isa yace mana malikil mulk mamallakin ko mai mulkin masu mulki ko kuma wanda shine yake da mulki makuratan mulki da ya wadatas amma dai ubangiji sai yayi idafa yawmiddin ranar sakamako sabida din ya tabbatar maka a goban shine mai mulki ba wani wanda yake da koda mulki na majazi wanda a ce kama dan ruko ne aka baka rukon ƙwarya ne aka baka ba wani wanda yake da shi ke sanya ubangiji yayi idafa ranar sakamakon wannan tashi ce ba ta wani ba shi sanya yake bayyana mana a cikin suratul naba yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffal la yatakallamuna illa man azina lahu arrahmanu wa qala sawaba ranar da ruhul qudus mala'iku za su yi sahu ba wani wanda ya isa yayi magana illa man azina lahu arrahman in ba wanda mai rahama bai bashi izinin yayi magana ba kaga wannan shi ke nuna maka mulkin dashi ne magana ma ba wani wanda ya isa yayi ta in ba wanda aka bashi ba dama yayi magana dan kana so ka tabbatar lalle ba wani wanda ya isa yin in ba wanda Allah ya bashi magana dama ba ka koma cikin suratul taha ubangiji yake bayyana wa khashiatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa zaka ga sauti magana ta mutane kowa ya takaita maganar shi kowa ya kaskanta muryar shi zuwa ga ubangiji ba wani taki ba wani abin da zaka ji a wannan hilin ranar tashin kiyama in ba takin kafa ba kowa kokari yake ya isa inda aka umurce shi ya isa haka ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul hud yawma yati la takallamu nafsun illa bi iznihi ka gani shi yake nuna maka shine mamallakin ranar sakamakon nan ranar da kowa idan yazo ba wanda ya isa yi wani furci in ba da izinin ubangiji ba a wannan yinin ne ake bambancewa fa minhum shaqiyyun wa sa'id da kai wanda yake samun rabauta a rayuwar shi ta gobe kiyama kuma da kai wanda zai samu shaqawa tsiyata a rayuwar shi ta gobe kiyama Allah sanya muna daga cikin wanda suka samu rabo a gobe kiyama shi sanya Abdullahi bin Abbas yake cewa maliki yawmiddin أي لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا باب ون ون زي ون ملكي أو النران كمين أن الدنيا وان زي تي أي ون دك ننزو أتن دك ملكي ناني هكا فرعون شيما دي يجي دي 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 جيجا يكي تي وهذه الأنهار أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي شن دك ون نغرن مصر با ملكي ناباني با كم ون نكورمن دوك كسنا ودانا ننيل ba kalkashin iko na ba da buwaya ta ba da saitara ta ba suke gunada ba to shine ubangiji dan ya tabbatar maka wannan shashancin da aka yi a nan rayuwar ta duniya wani yace daga nan zuwa can iyaka ta ce mulki na ne ni nake da iko dukkan mutanen wurin ni za su ba karo ni nake fada aji a gobe kiyama babu wannan lissafi khashiyatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamza ke san yayi ki tabbatar maka almulku yawma idhin haqqu lirrahman wa kana yawman 'ala alkafirin 'asira mulki a wannan ranar mulki na gaskiya na ubangijin mu ne mai rahama kuma rana ce mai tsanani akan dukkan wani wanda ya bujire ayoyin ubangiji a nan rayuwar shi ta nan duniya wannan shi ke tabbatar maka yawma yaqulu kun fa yakun qawluhu alhaq wa lahu almulku yawma yunfakhu fi sura tabbas dukkan wani mulki faɗar shi a wannan ranar gaskiya da wani bangare a cikin mulki a gobe kiyama kowa zai kaskantar da kanshi ne a gobe kiyama game da ubangijin mu sai san ya tabbatar mana lalle mulkin nan nashi ne ni shi kadai a gobe kiyama wasu daga cikin malumai suke cewa da ubangiji yace ranar sakamako maliki yawmiddin shine aljaza'u wal hisab ranar da za a yi wa kowa sakayya a yi wa kowa hisabi wanda yazo faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yara ki sanya ubangiji yake bayyana mana yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranar da za a bujiro ku a bujiro maka da aikin ka ba wani abu wanda zai boye wa ubangiji gurgurdan abinda ka aiwatar shine abinda zaka gani a cikin littafin ka mu koma cikin suratu al-isra ubangiji yake bayyana mana yace za a dauko littafin ka a baka kamar ita mu koma cikin suratu al-haqa ubangiji yake bayyana fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al-qadhiya ma agna anni maliya halaka anni sultaniya khuzuhu faghulluhu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wanda zai zo a bashi littafin shi bangaren shi na hannun shi na hagun a lokacin nan zai ringa cewa ya laitani lam uta kitabiya dama bahaushe yace ba ta dama kwara abinda aka baka damar ka aiwatar baka cirin moriyar lokacin ka ba baka ribanci lokacin ka ba baka ribanci rayuwar ka ba baka ribanci ba kurciyar ka ba baka ribanci ba dukiyar da ubangiji ya baka ba baka ribanci lahiyar da ubangiji ya baka ba sai kai abinda ranka take so ka biwa sheidanin da yake iza ka ka aikata abinda ya saba wa ubangiji yake cewa zai ringa cewa ya kai tona dama ba a bani wannan littafin nawa ba to ka gani walam adri ma hisabiya ni fa yanzu ban san ba miye ma hisabina wallahi ƙarya yake ya san hisabin shi saboda ubangiji yake bayyana mana a cikin isra ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba duk wanda za a bashi littafin shi za a ce mai karanta littafin ka ya isa ka yi wa kanka hisabi man ihtada fa innama yahtadi li nafsi ubangiji yake mana galgadi wanda ya shiru ya bi gaskiya to wa yayi wa kanshi ne fa ba wani kawa ba kuma duk wanda ya bata kan shi yawa wala tazir waziratun wazir ukhra wata rai bata daukan laihin wata rai abinda ka aiwatar shine za a sakanta maka a gobe kiyama shi sanya ubangiji yake bayyana mana ranar sakamako ranar da za a yi wa kowa hisabi ranar da za a dora sakeli ubangiji wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba da gaskin bayu ba yanda aka dora shi abinda ka aiwatar za a baka littafin ka dan ma wai kakkace a wani zai karanta maka littafin ya zalunce ka ko ya hudi maka abinda ba haka ba za a baka a ce karanta kayanka Allah ya sanya mu cikin rahamar shi a wannan gidan. Shi sanya a kullun nake cewa wallahi mutun yayi iyakacin kokari. Ya nisanci hisabi. ya kasance lokacin da za a miƙa mai littafin shi ta hannun shi na dama yana kalkashin inuwa al'arshi. Hanyoyi ga sunan daban-daban wanda suke iya baka damar goban nan ana tashi za a ce maka ku wa'innan ku yi da su inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar. Wannan dama ce garabasa ce aka karantar da kai kalkashin sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naka ka aikata ka samu wannan ribar goma da gomiya tara saboda ka sani kana da yaqini duk wanda zai shiga kalkashin inuwal arshi to ba shi ba tsayuwa gaban ubangiji dan ayi mai hisabi in kaga an tsaida shi to haƙƙin wani ne zai biya ya huce shi kuma haƙƙin wanin da za a bada ba zai hana ka ba shiga gidan aljanna ba. Ka koma kan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane 70,000 za su shiga gidan aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da ba azaba ba. A lokacin nan manzo Allah ya ce musu humul ladina la yastariquna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna ba sa ruqiya ba sa tangi duk abin da suke yi suna dogara ne da ubangijin su. Kaga 70,000 ba kadan bane ba 70 miliyan nawa afwan 70 sasandimil ko ka gani ukashi yace manzo Allah roƙon mun Allah yana cikin su yace maka ukashi kana cikin su wani ya tashi yace me a sabaka kabiha ukashi ya riga yayi ka haka. Wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a cikin al'ummar shi 70 so 70 za su ga gidan aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba. Wannan kurmin grace ce ubangiji yayi wanda za su shiga 70,000 daga sun zo inuwa al'arshi ita ce matsayinsu za su zauna a nan har zuwa lokacin da za a gama wa kowa hisabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja gaba su bi bayan shi su ga gidan aljanna. Haka idan ka koma za ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi yake cewa mutane 7 ubangiji zai sanya su kalkashi inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa. Kaga mutane 7 nan duk wanda ya siffanta da wata siffa daga ɗaya daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana guda 7 nan to tabbas kai ma kana cikin su. Kai koda gidanka ka tsaya kai adalci tsakankanin ɗiyanka to kana cikin su. Kaga wannan ba karamin ba ba karamin gata bane ba ubangiji yayi mana ba namu mu karanta mu aikata abinda muka karanta na daga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka wanda yake maharracin alqur'ani ko ma'aihon wanda suka harrace alqur'ani dukkan su suna kalkashin inuwar arshi in baka harrace ba to kai kokari ka sa tsaya tsayin daka dan kai harrace yayi aiki da abin da ya harrace gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana yace za a kirayi ma'aihin wanda ya harrace alqur'ani a same riga ta sarauta a same kambu na sarauta haka ma'aihiyar shi a kiraye ta a same ta riga ta sarauta a same ta kambu na sarauta a ce musu ku ta yi kalkashin inuwar arshi ku tsaya annatan kama a yi wa kowa hisabi ku bi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku shiga gida aljanna. Shine Imam Shatibi yake cewa fa ma zannukum bin najl inda jazaihi ulaika ahlullahi wa safatul mala yake cewa to shi yaron ne harrace alqur'ani an yi wa baban shi ba shi ya harrace ba an yi wa ma'aiyar shi ba ita ta harrace ba aka musu wannan gatan aka dauko su aka girmama su aka sa musu kambu na sarauta riga ta sarauta aka ce musu ku tsaya kalkashin inuwa al'arshi ana nan ana ta hayaniya mutane a cikin hurgici a cikin tsoro su aka ce musu ku tsaya a nan ku huta ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar. Yace to shi yaron me kake tunanin ubangiji zai yi fa ma zannukum bin najli inda jazaihi yake cewa to wa'innan yaran wanda suka harrace alqur'ani Allah ya sa muna daga cikin su hum ahlullahi wa safatul wala mala sune yan gaban goshin ubangiji wanda sune yan jin dadi wanda za a yi komi tare da su. Haka in wannan bata samu ba kai kokari ka ringa azumi koda so biyu ne ko so uku a wata 13 14 15 ka ƙara wa kanka lahiya ko kuma kai alhamis da litinin azumi dai na nafila shi ma azumi ne ubangiji za ya ce ubangiji na hana shi ci na hana shi sha tsawon yinin shi tsawon yinin shi da haka ubangiji ka bani ceten shi in kai shi kalkashin inuwa na arshi. Kaga irin wannan abubuwa daban-daban wanda idan ka aikata su zaka shiga gidan zaka shiga kalkashin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar. Sai ubangiji ya ci gaba da bayyana mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka ya ubangiji muke bautatawa ko kuma kai kadai ya ubangiji muke bautatawa kuma gare ka muke neman dukkan wani nau'i na daga taimako kaga nan lokacin da zaka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai bara'a da dukkan wata shirka kuma kai bara'a da dukkan wani kokari ko alhawi dukkan wata dabara saboda komai na ubangiji ne hatta da ibadar da kake yi kalkashin horewar ubangiji ne da bai ga dama ba da baka isa ka aiwatar da ita ba kalkashin horewar shi ne kuma kake tabbatar me lalle ubangiji kai kadai tilo muke bautatawa kuma gare ka muke neman taimako kaga kan mas'alai al-isti'ana ko kuma mu zo kamun mu kai kan isti'ana mu zo kan bauta zan mu gani dalilai a cikin alqur'ani suna tabbatar mana ubangijin nan shi kadai ne wanda ya cancanta a bautata mai ba tare da an hada shi da wani abun bauta ba kamar yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul hud fa'buduhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna ku bautata wa Allah kuma ku dogara gare shi lalle ubangijinka ba mai gafala bane ba akan abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa ba haka ubangiji yake bayyana mana qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna tabbas ku hadi lalle ubangijin mu shine ubangijin talikai kuma gare shi muka yi imani kuma gare shi muka dora dukkan wani dogaran mu a gare shi a tare da shi a gani haka yake bayyana mana rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila lalle ubangiji shine ubangijin yamma shine ubangijin gabas kuma shine ubangijin da babu wani mafi cancanta a bautata mai in ba shi kadai ba da haka fattakhidhu wakila ku dauke shi shine majibincin al'amuranku shine abin dogaro a gare ku wannan shi yake bayyana mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dukkan wani nau'i na daga ibada wanda bawa zai aikata tabbas zai yi shi ne don ubangijinci dukkan ibada in aka ce al-ibada shine ta dauki dogaro da zamu tsoro da zamu shi neman taimako da zamu neman agaji da zamu nema neman kaza dukkan wa'annan nau'ika ne na ibada wanda ba su cancanta ba mu sarrafa su zuwa ga wani wanda yake koma bayan ubangiji ba insha Allah lokaci yayi an nuna mana lokaci ya kai wannan gaba tana da muhimmanci sosai saboda wannan gaba ita ce wanda zata seta mana tauhidin mu saboda duk abin da muke yi sai ka gani ana kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dauki haƙƙin ubangiji a bashi a gani zaka ce ya ubangiji ka cece mu dan manzon Allah kaga wannan haƙƙi ne na ubangiji wanda bai cancanta ba manzon Allah miye hurumin shi akan haka manzan Allah ka yi mai salati ka yabe shi wannan shine hurumin ka tsankanin ka da kai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da zaran zaka dauki wani nau'i wani sinfi na daga ibada ka baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani annabi ko wani mala'ika to tabbas ka tabbata ka rigayi ka bar la ilaha illa Allah inka sai ka sake jaddada ta kan wannan masala insha Allah sati mai zawa zamu zo zamu dakkaka masala ce ta aqida kuma masala ta aqida a kullum zakatunmu tana yin wata da ita kada wani yayi tunanin a jiya mun yi karatun tauhidi yau mun yi karatun tauhidi haka gobe ma za a yi karatun tauhidi wannan masala ta wadatu mun fahimce ta a ba a taba fahimtar ba masala ta addini ba ko ba a taba yi da sa fahimtar ba masala ta tauhidi ba saboda wannan addinin namu an dora shi ne akan tauhidi da zaran aka samu khalal dan kadan a cikin tauhidi to dukkan wata ibada da ka aiwatar ubangijin ka ya riga ya sutar ya rusar da ita kamar yanda aka ja kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la in asharakta la yahbatanna amaluka wa latakunanna min alkhasirin da wai zaka hada bautar ubangiji da wani to tabbas dukkan ayyukan da ka sani ka yi gogormayar risala da aka yi gogormaya irin wahalar da aka sha a garin makka aka zo garin madina aka yi yaki kaza yace tabbas dukkan ayyukan ka za su rushe to an wadi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina gani ina ga kai da haka mas'ala ce ta tauhidi insha Allah sati mai zawa zamu dakkaka akan ta zamu fahimci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in me ake nihi da ita abinda muka karanta daidai Allah ya bamu laren shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu akan sunnar shi ya datar da mu ya mana albarka ya yi wa zuri'anmu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka haka ya yi wa kwanukanmu albarka
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك